sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau Juma'a 15 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Sarfili Hashim Gumel tare da Zahara Aminu Fagi da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin zamu ji cewa gine-ginen badala da aka gina kimanin shekaru 100 da suka wuce a birnin Kano na fuskantar barazanar rushewa. Haka kuma za a ji cewa a yunkurin inganta lafiyar idanu, gwamnatin jamhuriyar Nijar da haɗin gwiwar wasu ƙungiyoyi sun yi aikin ido kyauta a yankin Doso. Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga ƙasar Kamaru, sai kuma labaran wasanni, amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Wata fashewa da ta auku a cikin masallacin ƴan Shi'a a yau Juma'a a garin Kandahar dake kudancin Afghanistan ta kashe akalla mutane 32 tare da jikkata sama da 70 a cewar majiyoyin asibitin Mirwas da kafofin yada labarai na cikin gida. Fashewar ta tashi ne a lokacin sallar Juma'a wanda galibin jama'a suke halarta. Hotuna da bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta sun nuna wani yanayi a cikin masallacin tare da gawarwaki da sassan jiki da kuma masu ibada da ke kokarin ceto waɗanda suka jikkata. Mai magana da yawun kungiyar Taliban Bilal Karimi ya tabbatar wa murya Amurka cewa harin bomb din da aka kai a Kandahar yayi sanadiyar jikkata wasu ƴan kasar. Yace ana ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin don gano waɗanda suka aikata laifin da kuma gurfanar da su a gaban kuliya. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin. An rufe makarantu, bankuna da ofisoshin gwamnati a duk fadin Lebanon a yau Juma'a bayan arangamar da aka yi ta awanni tsakanin ƴan bindiga dauke da muggan makamai inda suka kashe mutane 6 tare da tsoratar da mazauna birnin Beirut. Gwamnati ta yi kira da ayi zaman makoki na kwanaki bayan rikicin da aka yi inda ƴan bindigar suka yi amfani da makamai masu sarrafa kansu da gurneti akan titunan babban birnin kasar, lamarin da yayi kama da wani mawuyacin lokaci da kasar ta shiga sanadiyar yakin basasan da aka yi a tsakanin shekara 1975 zuwa 1990. Rikicin ya barke ne a ranar Alhamis a zanga-zangar da manyan mabiya Shi'a guda biyu, Hizbullah da Amal Movement, suka shirya suna kira da a cire babban alƙali da ke binciken wata mummunar fashewa da ta faru a bara a tashar jiragen ruwa ta Beirut. Da yawa daga cikin masu zanga-zangar na dauke da makamai, ba a san ko wane ne yayi harbi na farko ba, amma arangamar ta rikide cikin sauri zuwa musayar harbe-harbe a daidai wani yankin iyaka da ya raba angwannin da musulmai suka furinjaye da wanda kristoci suka yawa a birnin na Beirut. An yi ta harbe-harbe na tsawon sa'o'i kuma motoci dauke da marasa lafiya sun garzaya don daukar waɗanda suka jikkata. Maharan sun yi harbin ne daga saman wasu gine-gine, har sasai sun yi ta fasa tagogin gidaje da ke yankin. An ɗebe ɗaliban makarantu kuma mazauna garin sun yi ta ɓuya don tsira da rayukansu. Kwana biyu bayan kwantar da shi a asibiti, rahotanni sun ce tsohon shugaban Amurka Bill Clinton yana murmurewa a wani asibitin California sanadiyar wata rashin lafiya da ya kamu da ita a cewar likitocinsa. Kakakin Clinton Angel Urena ta wallafa a shafin Twitter cewa an kwantar da tsohon shugaban mai shekaru 75 a cibiyar kiwon lafiya ta Jami'ar California Irvine ranar Talata da yamma bayan kamuwa da wata cuta da ba ta da nasaba da COVID-19. Yana samun sauki, yana cikin koshin lafiya, kuma yana matukar godiya ga likitoci da ma'aikatan jinya da ma'aikatan da ke ba shi kyakkyawar kulawa, inji Urena. Mai magana da yawun ta bayyana wa Reuters cewa shugaban yana samun sauki sosai har yana tabarkwanci da ma'aikatan asibitin. Gidan talabijin na CNN ya bada rahoton cewa an kai Clinton asibiti ne bayan da ya kamu da matsananciyar gajiya, inda aka gano cewa ya kamu da wata cuta da ta shiga magudanar jininsa, wacce likitoci suka yi amanna cewa ta faru ne daga harbuwa da yayi da ita daga mafitsararsa. Likitocin tsohon shugaban Alfish Amin da Lisa Badek sun ce an kwantar da shi a asibitin ne don a sa ido sosai a kansa kuma an bashi wasu magungunan kashe kwayoyin cuta. Amurka na shirin komawa cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Janairu. Matakin da zai sauya cire ƙasar da tsohuwar shugabar gwamnatin Trump ta yi daga ƙungiyar a shekarar 2018. Shugaban Amurka Joe Biden a cikin wata sanarwa bayan kada ƙuri'ar ya ce Amurka a shirye take ta yi aiki tare da abokan hulɗa da ƙawayenta don taimakawa jagorantar duniya zuwa ga samun kwanciyar hankali makoma mai wadata mai dogaro da martabar ɗan adam. Washington ta sami ƙuri'u 168 fiye da 97 da ake buƙata. Duk da haka Eritrea ce kawai wacce ta sami ƙuri'a 144 take da ƙuri'a mafi ƙaranci cikin ƙasashe 18 da aka zaba a majalisar. Wakiliyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta ce komawa cikin majalisar ya cika alƙawarin yakin neman zaben Biden na sake shiga cikin kungiyar don tabbatar da cewa ta yi aiki yadda ya kamata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A birnin Kano na Najeriya, gine-ginen Badalla da aka gina kimanin shekaru 100 da suka wuce, waɗanda suka kasance wani muhimmin ɓangare na tarihin jihar, suna fuskantar barazanar durushewa. Wasu mutanen gari na maye gurbin Badalla da wasu lokuta da shaguna, har ma da gina gidajen mai. Wakilin Baraka Bashir ta haɗa mana wannan rahoton.
Sarakunan daular Kano a shekaru 2000 da aka gina ta an faɗaɗa ta, wanda muhimmancin Badalla domin a kare ɗan gari ne inda akwai rami a gabanta da bayanta, wanda wannan rami ke kare abokan hamayya shiga garin Kano a wancan lokaci. Ko ya al'umma suka ji da rushe wannan Badalla?
To ina gani ni a ra'ayina abu ne mai kyau, tunda Badalla dama jan tarihi ne, abu ne na tarihi. Kuma ko ba komai yanzu ya kawo ci gaba sakamakon ana gina wurare da mutane suke samun amfani da shi. Tunda shi Badalla ai ba wani abu ke amfana wa mutane ba. Kuma yanzu duba da yanzu gine-ginen da aka yi mutane sun samu ayyukan yi ai.
Abu ne na tarihi sha, amma bai kamata dai a dai rusa ba. Dai tarihi ne ake so a zo a dinga gani ana dudduba, ba wai ra'ayin mu bane rusa. Za a yi maintain a gyara, a zuba security kuma ana tunanin saboda ko da shaye-shaye ko wani abu da ake a wajen. Gwamnati za ta iya security ɗin mutane a dinga population a gyara wajen, a yi gardeners, a yi waye a wajen hutawa. Da ci gaba da iska kuma na population na dan shiga cikin waje yana unguwa, amma yanzu an zo ana gine-gine ana waye duk babu ne wanda ya dace ba dama.
Badalla abu ne mai amfani wanda yake ya kamata a ce da ta samu kulawa ta hukuma, dan an gyara ta an adana ta ba laifi bane. Amma magana ta ɗaya kenan, magana ta biyu kuma shine tunda bata samu wannan kulawar ba, dan an zo an yi gini a jikinta bana ganin wani laifi.
Mun zanta da Farfesa Mansur Ibrahim Mukhtar, wanda masani ne na tarihi a Jami'ar Yusuf Mai ta Masule, ya yi mana bayanin illar rushe Badalla.
Ana rusa tarihi ne. Shi mahimmancin Badalla ba za a fahimce shi ba idan ana rushe shi, saboda al'umma da za su taso nan gaba ba za su san tarihinsu ba. Duk inda Badalla take, to babban gari ne, kuma yanda jama'a suke ciki suke tattalin arzikinsu da sauransu, ba za a iya inganta shi ba nan gaba idan ana rushe abubuwa na tarihi. Ita Badalla alama ce ta al'ada ta jama'a. Akwai abubuwa da yawa da za a gani a tare da ita: hikimar gini na jama'a, fasahar gini, da kuma su kansu kofofin.
Mun yi yunkurin jin ta bakin hukumar raye birane dangane da yadda ake gine-gine a kan Badalla. A ƙarmu bata cimma ruwa ba, domin ba mu tarar da daraktan da zai saurare mu ba da muka je ofishin inda jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yi alƙawarin sanar da mu da zarar darakta ya ba da damar magana. A lokacin da muke kawo muku wannan rahoto ba mu ji daga gare su ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.
A gaida Baraka Bashir. To daga Najeriya sai mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar tare da haɗin gwiwar wasu kungiyoyi suka gudanar da aikin ido ga mutane musamman dattawa a yankin Dosa na kasar Kyauta. A wani yunkuri na inganta lafiyar idanu daga Niamey ga rahoton Yusuf Abdullahi.
Ofishin ministan kiwon lafiya da kuma ke kula da al'umman Niger tare da gudunmuwar bankin Rai kasashen musulmi da wasu kungiyoyin tallafi su ne suka shirya wannan kamfen na musamman na tiyatar ido ga waɗanda ke fama da matsalar gani musamman ma dattawa. An dai so mu gudanar da wannan kamfen ne a babbar asibitin Birnin Doso da ke yammacin Nishar kuma Kyauta. Albarkacin ranar dattawa ta duniya da aka gudanar da shagulgullanta a farkon wannan wata na Oktoba.
La present campagne vise.
Ya ce burin da muke son mu cimma wannan kamfen shi ne mu samu yi wa mutane masu fama da matsalar gani kimanin 3,000 gwaji da kuma yin tiyatar ido ga mutane 500 kuma Kyauta. Kenan dai mutane kimanin 3,500 ne za a magancewa matsalar gani a wannan kamfen. Zainabu Sumaila ta share shekaru da dama tana fama da matsalar gani, al'amarin da ya tilasta mata barin sana'arta ta dumki. Amma yanzu tana cikin farin ciki saboda nan ba da jimawa ba za ta fara gani sakamakon aikin da aka yi mata.
Aika in operation wata ise?
Ta ce na zo an yi min tiyatar ido, an kuma ba ni wasu kwanaki da zan riƙa amfani da wasu magungunuka. Da yardar Allah nan ba da jimawa ba zan fara gani na kuma koma sana'ata ta dumki. A nasu ɓangare Sumana Dandokoi wanda ya share kusan shekara ɗaya yana fama da matsalar gani. Yanzu ya fara gani bayan an yi masa gyaran ido. Ya ce na fara gani sai dai ɗan raɗaɗin da nake ji a ido na sakamakon aikin da aka yi mini, amma duk da haka na fara gani. Yanzu ma na karanta rubutun da ke saman allon da aka nuna mini. Wannan kamfen dai zai shafi yankunan Nijar 3 da suka haɗa da Doso da Maradi da kuma Tawa. Ana kuma sa ran yi wa mutane masu fama da matsalar gani fiye da 10,000 aiki. Yusuf Abdullahi daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Daga Nijar za mu tsallaka kasar Kamaru, inda awwal garba daga kasar Kamarin zai shigo mana da rahoto na musamman.
A bangaren yan awalan kasar Jamhuriyar Kamaru har yanzu dai zugulma ta kare ba tsakanin jami'an tsaro na kasar da kuma tsagero na yankin masu neman adalci kasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu ko da a cikin makon nan ma sai da yan bindiga suka sake halaka jami'an tsaron kasar guda biyu amma fa sojojin su ma sun yi ramuwan gayya inda suka fusata suka halaka masu dauke da bindigogin da ma kona waɗansu ƙauyuka waɗanda ake ganin cewar ana zargin mazauna wannan garurukan suna da hannu wajen kaiwa jami'an tsaron na kasar Jamhuriyar Kamaru waɗansu manyan harhare. Wannan ne yasa na tambayi Alhaji Mutare Baminda a matsayinsa na mai faɗa aji a wannan ɓangaren ga abin da ya ce kan dambarwa da take cinyewa.
Ba zuwan manya shi yaran nan suke bukata, ƴan aware suke bukata ba. Abin da suke bukata aiwatar da abin da suka tambaya. Misali suna bukatan ƴanci sosai tun an soma daga kan ana son gwamnatin tarayya wato federation har ya koma musu suna son zaman kansu ne ma a raba kasan gabaki ɗaya. Tun suna amfani da bindiga na gargajiya yanzu ya koma su ma bindiga kamar yadda sojan Kamaru suke da bindiga mai kyau haka su ma suke da bindiga mai kyau. Ya kai ga cewa tsawon shekarun da suka ɗauka su kenan a cikin daji sun koyi sana'an harbi su ma kamar yadda sojan Kamaru suke. Saboda haka sun iya kwantampo bauna, sun iya kuma fito wa soja ta hanyar bazata suna kashe su. Kwanan nan dai soja sun shiga cikin Kikaikom a Chambui Division don noni akan suna nema duka inda ƴan aware suke su tarwatsa su ko su kamo su da rayukansu a fito da su dai daga daji. To amma sun je can yaran ba samun suka yi a wajen ba sun yi dai ɗan abin nan musayan wuta tsakanin ƴan aware da yaran. To amma mutane sun fi shan wahala, faran hula sun fi shan wahala saboda ƙauyukan duka mutane gujewa ƙauyukan suka yi saboda yakin da yake tsakanin ƴan aware da su sojojin gwamnati. Gidajen mutane kuma da yawa da aka sakawa wuta ba a nan Kikaikom ba kawai har zuwa Noni ma duk an sakawa su gidajen wuta. Wannan irin abubuwan da suke faruwa shi ke daɗa saka waɗansu daga cikin yaran suke taɓaɓɓarewa, zuciyarsu suke daɗa tafasa cewa su fa za su bar gwamnatin Kamaru ta ci musu illa ta ƙona wa iyayensu gida, ya za a gidaje ya za a ci sun bar wannan yaƙi haka. To idan ka tambaye ni me ya kamata gwamnati ta yi, abu kankani aka tambaye gwamnati daga farko. Gwamnati ta ƙi yadda ta duba da wannan abin, ta zo kuma yanzu tana bayar da abubuwa wanda mutane suna gani kaman cewa babu son zuciya gwamnati ke bayarwa, wato babu ma gaskiya a cikin abin da take. Mutane ba su yadda da gwamnati ba, ƴan aware ba su yadda da gwamnati ba, duk abin da take aiwatarwa an ba mu matsayi na daban a cikin Kamaru gabaki daya, wato shine special status. Amma har yanzu mutane na gani cewa wannan special status bai da wani tasirin da zai na sanja yadda mulkin Kamaru yake cewa komai sai ya wanda ne suke. To saboda haka nan da gwamnati za ta yi tunani ta sako kasa ta ba wa yaran nan federation wato birnin tarayya, to Kamaru zai iya zauna a haɗu da mutane abinda suke bukata cewa su ga su suke aiwatar da mulkinsu da kawunansu a nan ƙasashen nasu ba sai dai an turo wani daga Yaounde ko kuma wani babba ya fito an yi ba shi mukami ya zo shi ne zai dinga gawa mutane abinda za a yi ba. Su sun fi so su da kansu dinga aiwatarwa na farko kenan. Na biyu kuma ana bukata a koma lokacin da Kamaru da Kamarun Faransa da Kamarun Ingilishi suka haɗe. Mun san da tauraro biyu ne a jikin tutan Kamaru na nuna cewa ƙasan haɗewa suka yi ko kuma na nuna cewa mutane biyu ga su na Ingilishi da Faransa ne suka zo tare ko kuma nuna cewa ƙasan ƙasan tarayya ne, Unified Kamaru, United Republic of Cameroon ko Federal Republic of Cameroon. To ina dalili aka sanja ba tare da an shawarci masu harshen Ingilishi ba. Suna bukata irin wannan ma a zo a yi muhawara a kai a tattauna saboda a samu abu guda ɗaya wanda za a samu saukinsa. To wannan dai kaɗan ne daga cikin abubuwan da waɗannan ƴan aware suke bukata. Kamar yadda na faɗa suna gani cewa waɗansu abubuwan kamar na dokoki na shari'a gwamnatin Yaounde tana nema ta take domin a nan common law ne. Common law wato doka ne wanda alkali da alkali yadda suka yi shari'a haka ke bi ake shari'a ba wai wani kundi bane ke aje wanda idan kai kaza kaza za a yi maka idan kai kaza kaza za a yi maka wato common law da ban yake wanda ana ganin cewa duk wanda aka karan shi shi dai fa tuhuma ne kawai ba dai yana da laifi bane sai in ka nuna laifin sa tukunna za a tabbatar yana da laifi sabanin abin da yake wuciya a wajejin Faransa sannan na biyu kuma wajen karatu makarantun Ingilishi suna da irin nasu yanda suka tabe yanda ake tafiyar da makarantu na wajen karatu na Ingilishi ba kaman yadda na Faransa yake ba saboda haka su ba su so a taba wannan karatu saboda haka gwamnati dole ne za ta zauna ta yi shawara da mutane ta nuna musu cewa ga abin fa da take aikatarwa da take aiwatarwa kuma ba fada za a yi da baki mutane su ga cewa ana yin wannan abin to anan ne za a yadda da wannan gwamnati da yanzu ba ta da yadda karshen ta da ni ina da ra'ayin cewa waɗansu mutane da suke na cikin gwamnati wanda da da su aka fara saka wuta kan abin nan su sauka daga wajen da suke shugaban ƙasa ya musanya su da waɗanda su an yadda da su cewa za su iya ka zaman lafiya
haka zalika a garin Boya aikwatar jihar Kudu maso yammacin ƙasar jamhuriyar Kamaru jiha ta biyu da ake yaren Ingilishi wani jandarma na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya halaka wata yarinya a shekaru uku a yayin da wani direba na taxi yake kaita makaranta jami'in tsaron ya tsare motar in taxi din shi kuma yake tsayawa sai jami'in tsaron ya budewa wannan motar wuta har yarinyar ta ce gagarin ku amma fa al'amari ya bar baya da kura sai dai jama'a sun dauki doka a hannunsu kuma sun halaka wannan jami'an tsaron shi ma nan take ya sheka bazau ga yanda al'amarin ya kasance na namijin tabakin makarban gwamnatin wannan jihar amma na tambayi Abdullahi Sadu a matsayinsa na ɗan jarida mai zaman kansa kan wannan al'amarin da ya faru ga abin da ya ce.
Eto a gaskiya a yau na kaga an rasa mutane wato guda biyu ne wannan karamar yarinya wato wacce so da ya harbe ko da yake an san cewa ya harbe ta ne ba tare da wato ya bi ka'ida ba domin a cewar wai ana bin wannan matar ne aka zo wato mai direban motar wato shi ne wanda ainihin ya tsada shi shi yake tsayawa sai ya yi wannan harbin ne to kaga wannan ma ai bai dace ba ba harbi haka baka tabbatar da cewa ware a cikin wannan motar ba tunda ba barawo ba ne ba tabbatar cewa ya yi wani abu ba amma ya dauki wannan abin ya harbe kuma waɗanda suka zo suka kashe wannan sojan su ma a gaskiya ba su yi dace ba su yi ba domin to shi sojan ya kashe wancan yanzu su ma sun kashe sojan din to yanzu wa ke da laifi kenan cikin so da eh za ci yayi laifi to su fa waɗanda suka kashe wannan sojan din abu ne wanda bai kamata ba idan ku ga abu haka ku kama wannan sojan ku kai shi wajen jami'an tsaro wajen ɗan sanda waɗanda su ne da kuma wajen kotu su ne waɗanda ya dace za su yanke hukunci kan wannan abin da ya faru to yanzu ba a san abin tukamamme abin da ya sa wannan soja ya yi wannan harbin ba duk da cewa dai mutane sun ce ya yi wannan harbin domin wannan direban ya yi tsayuwa to kaga wannan abin kenan wanda a gaskiya ya tada hankalin jama'a kwarai da gaske na jima banga wato yadda jama'a suka bayyana bakin cikinsu ba kan wannan lamarin ba kasancewar karamar yarinya ce wacce take zuwa boko ake kai ta boko da safe da karfe 8 sai ga shi wannan abin ya auku to kaga wannan abu ne na bakin ciki duk mai yaro wannan dole abin ya dame shi to kaga wannan abu ne wanda kuma gwamnati tana kokari na ganin cewa ta magance wannan matsala kuma wato abin ma da yafi abin nan inda ake wannan matsalar na sashin Ingilishi kuma anan abin ya zo faru ka gani wannan abu ne wanda bai da kyau gaskiya ya kamata a ce nan gaba an kiyaye insha Allah
Alhaji Garba Abubakar dan siyasa ne a cikin jam'iyyar ADPC mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru
wannan abin da yake fitewa a sashin Northwest da Southwest ya zama da akwai hatsari da yawa a ciki amma mai ƙasan Kamaru ina kokari yadda za a yi a samu saukin wannan fitina duk da haka nan ka san shi irin abu hakan nan ba a rasa wa'anda ba sa so abin din ya tsaya to shi sa kaga mai kasa dai ina kokari wannan hatsarin da ya fito a Boya ina cikin irin abubuwan da yake rasa yake hana mutane a samu zaman lafiya amma gwamnati wannan abin da ya fice a Boya bai zai kashe wa gwamnati jiki ba na neman hanyar zaman lafiya mai kasa ya rantsuwan cewa zai yi yadda zai iya da kuma taimakon Allah da taimakon al'umman Kamaru a samu lafiya zaman lafiya
waɗannan matsaloli dai suna zuwa ne a yayin da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru take ƙoƙari mata gaya ta ce wa tanadar zaman lafiya a ƙasar, musamman ma a sashin Renon Ingilishi, domin yadda ƙasar take ta shirye-shirye na karɓan bakuncin haɗa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka nan da waɗansu watanni masu zuwa. Kuma za a buga tammola a jihar da ake fama da waɗannan matsalolin tsaron. Sannan kuma yau watan ni biyu kenan da ɗalibai suka koma karatunsu a makarantunsu, amma a wannan ɓangaren iyayen yara suna ɗari-ɗari wajen mai da ‘ya’yansu makarantu domin barazanar tsaro. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaishe ka, har yanzu dai muna Kamaru, ga kuma Awal ɗin ya dawo da
wasanni a taƙaice.
Rabin yin wasan ziyarar da kasar jamhuriyar Kamaru sun yi wasan neman tikitin shiga cin kofin duniya wanda za a buga a kasar Qatar a shekarar 2022 nan. Kasar Kamaru ta buga ne da kasar Mozambika a binin Douala da ke kasar ta Kamaru, sannan kasashen guda biyu a yayin da suke buga balabalai ɗin nasu, inda mutum silayen ta samu nasarar kwara balabalai guda biyu a ragar kasar Mozambika. Hakazalika kasashen sun sake tashi daga kasar Kamaru suka koma kasar Morocco domin gudanar da wasa karo na biyu, sai dai kasar Kamaru ta sake cin takwarata ne kasar Mozambika kwallo ɗaya a ragata. Wanda ne ya sa na tambayi wani matashi mai suna Alhaji mai kai biyu wanda yake mai sha'awan kwallon ƙafa ne na kasar jamhuriyar Kamaru ga abinda ya labarta mini.
A gaskiya ina farin ciki da yawa domin Kamaru ta dunki Mozambika da a nan a fari tukuna a nan gida aka yi suka yi duka biyu da banza, kaga shi suka je Morocco tunda dai sun samu matsala a yakon matsalar jirgin sama har suka kwana, kaga daga jiya a ranar da suka je Morocco a ranar suka yi wasa, bayan ita kasar Mozambika ta kwashe kwana uku a can, kaga hasun ɗan Mozambika sun je ne kamar da ya kamata alhalin kuma Kamaru a ranar da ta tafi a ranar ta buga kwallo. Amma duk da haka da gajiyan da ta samu ta yi gwagwarmaya ta duke ta yi kokari sosai ta samu ta dake Mozambika shi ɗaya da banza. Kaga gaskiya muna farin ciki, yana nuna kasar Kamaru ta soma kokari, gaskiya tana nuna ƙarfin gwiwa domin ta samu cikicinta na wasan duniya.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Gaida Awal Garba da wannan, ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Wata fashewa da ta auku a cikin masallacin ‘yan Shi'a a yau Juma'a a garin Kandahar da ke kudancin Afghanistan ta kashe akalla mutane 32 tare da jikkata sama da 70 a cewar majiyoyin asibitin Mirwas da kafofin yaɗa labarai na cikin gida. Fashewar ta tashi ne a lokacin sallar Juma'a wanda galibin jama'a suke halarta. Hotuna da bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta sun nuna wani yanayi a cikin masallacin tare da gawarwaki da sassan jiki da kuma masu ibada da ke kokarin ceto waɗanda suka jikkata. Kwana biyu bayan kwantar da shi a asibiti, rahotanni sun ce tsohon shugaban Amurka Bill Clinton yana murmurewa a wani asibitin California sanadiyar wata rashin lafiya da ya kamu da ita a cewar likitocinsa. Amurka na shirin komawa cikin kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a watan Janairu, matakin da zai sauya cire ƙasar da tsohuwar shugabar gwamnatin Trump ta yi daga ƙungiyar a shekarar 2018. Shugaban Amurka Joe Biden a cikin wata sanarwa bayan kada ƙuri'ar ya ce Amurka a shirye take ta yi aiki tare da abokan hulɗa da ƙawayenta don taimakawa jagorantar duniya zuwa ga samun kwanciyar hankali, makoma mai wadata, mai dogaro da martabar ɗan Adam.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dusa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fadila ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfi da Hashim Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.